ذلك خير وأحسن تأويلا.
Ya san ba za a wuce ba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode godiya ga Allah madaukaki da ya sare haduwar mu a wannan musallaci, to musallacin Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan marece na ranar Alhamis 8 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 30 daidai ga watan uku a shekara ta 2023. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا قوة النسكبة دقسكيا سكي إيماني كي داعا وانا أمرنيني دقا الله شواء داعا قا الله وأطيعوا الرسول كما كي داعا ga shi manzon da aka aiko muku, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, da ma'abuta sha'ani ko ma'abuta umarni minkum, daga cikinku. Uli ana nufin ashab, ma'abuta waɗanda lamari ke hannunsu. Shi yasa malami suka tattauna dangane da al'amru nan, hal huwa bi ma'ana ash-sha'n ko kuma huwa bi ma'ana talabul fi'li. Shin ana nufin sha'n sai ya zama cewa ma'abuta lamarin sha'ani kenan ko? Yawwa, wannan al'amarin, duk da dai mun san da lamarin da al'amarin da umarnin duka daga al'amrun aka ciro su. To kun san kuma shi al'amru a larabci yana da ma'ana biyu in ka zo fassara shi da Hausa. Lamari ma'ana sha'ani, wannan qadiyar, wannan mas'alar, wannan abin tattaunawar, wannan sha'anin yana zuwa kuma da ma'anar umarnin a aikata abu, neman a aikata abu. To malami suka ce wannan anan wanne ake nufi? Da farko mun lura dai Allah yana ba mu umarni ne cewa mu yi da'a gare shi. Da'a shine imtithalul amri. An ce ka yi kaza, to ka aikata. Allah ne ya ce ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah, ma'ana kenan duk umarnin da Allah ya bayar to abi. Shi umarni daga Allah, haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-aslu fihi menene? Al-wujub. Yawwa, in an yi itlaqin sa ba tare da wata karina ba, to wajibi ne. To dama da'a ga Allah wajibi ne, haka ne da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma yace wa ulil amri, wannan wawun ta'atufi ce, sai aka yi atafin ulil amri akan wannan fi'i, abin nan maf'ulin da ya gabata. Maf'ulin farko lafzin jalala, maf'uli na biyu wanda bin nan shine ar-rasula, wanda kuma su waɗannan biyu kowanne da fi'ilinsa. Amma su ulatul amri ko ma'abuta lamari fi'ilin su ba a maimaita shi ba sai aka sa wawun ta atafi ba a ce wa ati'u ulil amri ba sai aka ce wa ulil amri amma kuma hakan ake nufi ko hakan ake nufi da maganar malamai zamu zo mu ji akan hikimar hakan da me yasa aka yi hakan kuma din na san kun sani saboda an sha maimaita wannan zance kuma wannan aya ita ce asali wajen wajibcin aida'a ga shugabanni su ne ake ce wa ulul amri in an ce ulul amri ana nufin shugabanni amma shugabanni wanne malaman tafsiri sun tattauna a tsakaninsu akan shin ana nufin al'umara ko kuwa al'ulama ko kuwa duka to ɗaukarsa akan dukan shi ne dai zancen mafi yawa daga cikin malamai don ba tsayawa za mu yi kan wannan ba an ce malamai min haif ta ɓangaren cewa malamai su ne masana dokar ta Allah don haka in suka ce a yi kaza to suka fi kowa fahimtar abinda Allah yake nufi da ya ce ku kaza domin malamai kamar in aka ce doka doka dai waye fi kowa sanin ta in dai ta Allah ce malamai ne dokar da dan adam ya sa shi yasa dan adam in yake kokari ya damu da ita ya santa sosai shi yasa za a ce lauyoyi su suke interpreting din ta ko yawa amma aka zo in dai doka ta Allah ce to malamai waɗanda dama su ne alƙalai a shar'ance don ba yadda za a yi mai yin hukunci tsakanin mutane ya zama kuma ilimin abin da Allah ya ce shi ne hukuncin ya zama shi bai san shi ba wannan dama asali bai cancanta ya zama alƙali ba idan dama ba shi da ilimin menene Allah ya ce a matsayin doka to irin yadda mai interpreting doka a doka kamar ta constitution ake cewa lawyer shi zai interpreting shi yasa kullun ga su nan cike da sabani to haka in shari'ar Allah ce mai yi shine malami karatu ne ilimi ne ba maganar kawai interpretation ba da sanin maqasid domin a shari'ar Allah mai shar'antawar yana da maqasid dinsa manufofi na shari'arsa kuma shi baya kuskure shi mai sa doka mai sa asalin dokar interpretation daban sa asalin doka daban kun fahimci wannan insha Allah Allah baya kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah baya barin sa akan kuskure don haka duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani daidai ne gaskiya ne shari'a ce tabbatacciya kuma adalci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk abin da yazo da shi imma sharihan lima jaa fi alquran ko dai zama yana sharhi ne da ƙarin bayani akan abin da yazo a qur'ani ko ta'sisan ko zama babu dokar ma a qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa ta to dukkanta daga Allah take domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa ba irin ka bane ba irin na bane baya magana bisa san zuciya in huwa illa wahyun yuha wannan kuma ba iya qur'anin ake nufi ba da qur'anin da abin da ya fito daga bakin sa wanda ba qur'anin ba dukkan su ba san zuciya bane domin din rashin kunyar mai rashin kunya ba zai ce qur'ani shine maganar Allah ita kadai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kace son zuciyarsa ne tunda Allah ya kore son zuciyar to an kore daga kan Qur'anin an kore daga kan duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na san ba ku da damuwa da tantama a kansa to umarni ne nan Allah ya bayar cewa ya ku waɗanda suka yi imani, duk wanda yake mumini ne shi ya yadda da Allah, ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya bauta wa Allah ta hanyar da'a ga Allah, duk abinda Allah ya ce ayi je ka aikata shi. Haka nan kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan an ce ar-rasul da ma bi sifar da, saboda me? Dan karfafa janibin risala a fito da shi sosai a gane cewa bi sifati kaunihi rasulan lillah lianna ta'atuhu ta'atu lillah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Duk wanda ya da'a ga manzo to hakika yayi da'a ne ga Allah, ba dan saboda manzan shine Allah ba, Allah daban manzo daban, amma saboda manzan Allah ne ya aiko shi, to duk abin da yace ayi kuma Allah ya tsarkake bakin sa daga fadin san zuciyarsa, to duk abin da ya fada Allah ne ya aiko shi. Haka yadda zaka bi maganar Allah a Qur'ani, haka wajibinka ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi. Wannan zamu zo mu yi magana a kanta dangane da abin da ya shafi wajibcin da'a ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda ake fahimta daga wannan aya. Wa ulil amri, mun yi magana shugabanni ake nufi ko malamai ko dukkaninsu, ka bar shi a dukkaninsu yafi. Malamai za su shiga a matsayin masana domin su ne masu gaya wa shugabannin ga dokar Allah ɗin, su kuma shugabanni masu shugabanci na siyasa su zartar a matsayinsu na masu sa doka wanda 'yan sanda suke hannunsu, waɗanda kuma za su ɗaure mai laifi, za su kama mai laifi, za a yi masa hukunci. Malami zai hukunci, amma zartar da hukuncin wa yake? Shugabanni. Domin ita gwamnati dole tana tafi ne a kan doka, doka kuma dole ya zama ana zartarwa. Waye mai zartarwa nan? Mai ƙarfi. Malami littafi ne a hannunsa da bayani, shi kuma mai sarauta, mai iko, shi ke da takobi a hannunsa. Me yasa sarki ake ce masa sarkin yanka? Ai, saboda wannan ne, yana da ƙarfin ya sa a kashe mai laifi. Yawwa, wanda duk ya yi abu kaza ga hukuncinsa, to zartar da hukuncin wannan shi ne. Dole ne a cikin al'umma a samu masu shugabanci. Mun yi maganar wannan muhimmancin ko ishara zuwa ga wannan lamari a darasinmu na jiya, ko? Yawwa. To amma nan zancen da ake yi umarni daga Allah cewa a bauta wa Allah da da'ar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a bauta wa Allah da da'a ga shugabanni, ma'ana kenan da'a ga manzon Allah bautar Allah ce, da'a ga shugabanni ma bautar Allah ce, ba bautar shugabanni ba ce. An gane wannan? Da'a ga shugabanni bautar Allah ce, tunda Allah ne ya ce ayi. Ashe idan ka saba musu, wa ka saba wa? Allah ka saba, ba dan su ne Allah ba, a'a, saboda Allah ya ce ai musu da'a. Ina jin dai ba wahalar ganewa a wannan zance. Babban abin da ayar za ta karantar da kai shine lalle ashe da'a ga shugabanni wani asali ne daga cikin usul a musulunci, ko? Me ake nufi da asali daga cikin usul? Wani ginshiki ne wanda idan babu shi al'umma za ta tozarta, za ta lalace. Duk al'umma da bata da shugabanni, shi yasa wata magana da ko in ce kafin zo kan wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yawaita, ba wai yawaitar cewa sun yi yawa ba a bukata ba, a'a, suna da yawa akan wannan lamari. Umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai ɗaruruwa, ku yi da'a ga shugabanni, ku zartar da bai'ar da take tsakaninku. Duk mutumin da ake shugabanci a kansa, to akwai bai'a tsakaninsa da shugaban, kar ka cire wannan bai'ar, ma'ana kar ka fidda kanka daga cikin mabiya wannan shugaba, kar ya zama kana cikin masu yi masa tawaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarni da ayi hakuri, ya yi umarni da cewa lokaci zai zo za ku ga shugabanni suna aikata abubuwa, ta'rifuna minhum wa tunkir, za ku ga za su aikata wani abun alheri, za su rika aikata kuma wani abun da ba za ku ji daɗinsa ba. Sun saba wa doka, sun saba wa ka'ida, suna saban Allah a idanku. Har sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to baka umarce mu in ga irin wannan mai musu tawaye ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ku yi hakuri, ku yi hakuri, muddin dai suna sallah a cikinku to ku yi musu da'a, ku haƙƙinku ku nema abun Allah, su kuma nasu haƙƙin na shugabanci ku ba su. Sun ce ku yi kaza, ku fita ku yi. Sun ce kada a yi kaza, ku zauna kada ku yi. Domin tawaye gare su zai haifar da me? Zai haifar da tashin hankali da damuwa da rashin zaman lafiya. Shi kuma musulunci himmatuwarsa da damuwarsa da mai da hankalinsa a kan rayuwar ɗan adam da zaman lafiyarsa gaba yake da abin da kai kake gani daidai ne, ko da kana ganin wani nassi da ya taimaki wannan abu. An gane wannan zancen? Yawwa. Kai ƙoƙarinka misali ka ce bari ka yi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Shi yasa idan shugabanni suka yi abu ba daidai ba, a ce to ai wajibi a fito a dawo da su kan hanya. To kai ƙoƙarin dawo da su kan hanya, kana da ƙa'ida da aka baka, me za ka yi? Shin kana da lamari ne kai ma a hannunka? Sanda za ka sa, takobi za ka sa, makami za ka sa? To ka ja tashin hankali. Ya za ka ɗauko makami ka tunkari wanda yake shi ne jagoran makami? An gane wannan? Me za ka yi na biyu? In ka bi hadithin ma Abu Sa'idin Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran ko falyughayyirhu biyadihi, to dama wannan ana magana dawa da mai sulta, mai iko, mai mulki. Ba kuma lallai ana nufin mai mulki al'am ba, a mai shugabanci a cikin inda yake. Kai misali a gidanka, kai a ma'aikatarka, ko idan ka ga abu ana yi ba mai kyau ba, ai ba za ka ce da wa'azi kawai za ka hana ba. In kai ne shugaban a wannan mahallin, ba ana nufin sai iya shugaban ƙasa, sai iya gwamna ba. Ana nufin dai duk wanda yake da shugabanci a kan mai yin laifin, to ya sa hannu ya dakatar da shi. Amma in ba ka da wannan, ba ka da sulta, to ba ka da wani abu da rage, sai mai? Sai amfani da baki. Shi ma bakin akwai ƙa'ida. Idan mutum mai shugabanci ne, abin da ya fi zaman lafiya da tabbatar da maslaha ita ce ka yi masa da irin harshen da zai karɓa, ya fahimta, kuma ya daina abin da kake so ya daina. Ba da zagi ba, da terere, da cin mutunci, bal abin da ya fi tabbatar da maslaha ma samun haɗuwa da shi, kai da shi ku tattauna, ka ja hankalinsa ko a gabansa, ko da da wasu, ko ka rubuta a rubuce, ko ka aika masa saƙon kota kwana ake cewa ko? Yawwa, SMS da makamancin wannan, duk hanyar da za ka iya isar da saƙo an halatta maka kai wannan, tare da ladabi, domin kai ka ga laifi ne. Me kake so a yi? A daina laifi. Amma in ka ci mutunci, ai ba za a daina ba. Haka shi yasa duk in ka kalli umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan abun, baya sabawa. Magana shi guda ɗaya. Kuma shi yasa taqarrara inda salaf, a wurin malamai magabata, cewa ba a yi wa shugabanni tawaye. Ba a yi wa shugabanni mene? Tawaye. Ba saboda goyon bayan zalunci ba ne, kamar da wasu zaka ji suna faɗi. In ka lura duk abin da ya faru a tarihi na ɓantarewar wannan al'umma da saɓaninta da yaƙe-yaƙe da ya auku a tsakaninta, to akan wannan matsala ce. an samu waɗanda suka kibin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mu'amala da shugabanni suka fito suka yi tawaye, a haka aka samu khawarijawa, a irin wannan aka samu shi'a, bal suka bantare ma suka koma wani tsarin daban, wani kamar wani addinin daban, a irin wannan aka samu mu'tazilawa, a irin wannan aka samu gauran khawarijawa iri-iri dai a kowane zamani, masu fitowa su harzuka mutane a tashi a yi tawaye, masu fitowa su harzuka mutane a fito a yi juyin mulki, wannan duka baya cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa su tafi a kansa, domin inda haka ake yi to da babu inda za a samu zaman lafiya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa akan wannan ba su da rikici, maganganu ne kuru-kuru. Akwai kalmar as-sabr ta zo kuru-kuru, ayi hakuri, isbiru, a wani gun yace hatta talqauni alal haudi, ku yi hakuri har sai kun haɗu da ni akan a wurin tafki inda za a sha ruwa na tafki. Allah ya bamu dacewa a wani wurin, har da cewa wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, shugaban nan kai masa da'a, ko ya daki bayanka ya kwace dukiyarka to kai masa da'a, shugaban nan ko ya zalunce ka kai masa da'a. Wasu mutane a wannan zamanin sukan kasa fahimtar irin waɗannan nasoshin, su ce ayo ko malamai abinda kuke yi kenan shikenan, ku za a yi tabautawa shugabanni. In dai za ka yi addinin da shi ne a rubuce a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan shi ne abin da ke ciki. Amma in za ka bi zamani da son zuciya, to ga sunan hanyoyi da yawa. Amma in abin da za ka samu ne, ka ɗauko kitabul imara a sahihi Muslim, ka karanta ka ji maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu'amala da shugabanni. Mun taɓa maganar wata ran za mu karanta wannan babin ko da ku insha Allah, ko da a darasin Ighathatul Lahfan ne wata munasaba ta zo a kansa, insha Allah za mu karanta, ko kuma a ware masa ɗan wasu satuttuka a karanta shi, zai mana amfani matuƙa. Ka ji irin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambata dangane da mu'amala da shugabanni. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zama agent ɗin da za a yi amfani da maganarsa wajen goyon bayan zalunci da azzalumai ba. Don haka tun da ka ga ya faɗi wannan maganar, maslahar al'ummar yake kallo ba maslahar shugabannin ba. Kun gane wannan nan can? Wannan shi ne point ɗin. Za ka ji wasu suna faɗa irin masu karanta al'amuran siyasar musulunci da ba su fahimce ta, kuma ba a gina ta akan nassoshi ba. Sun gina ta ne akan maganganun wasu masu neman ƴanci ko masu ƙoƙarin nuna cewa shugabanni dukkaninsu azzalumai ne, al'umma gaba ɗaya ɓatacciya ce, ba a kan hanya take ba. Da waɗanda suka rubuta littattafai dai akan irin wannan manhaji, irin manhajin su Ikhwanul Muslimun, wanda suka rubuta suka ɗora akan maganganu irin na Sayyid Qutb, dai kafirta al'umma baki ɗaya, yake ga dukkan shugabannin musulmi na ƙasashen Larabawa a lokacinsa duk kafirai ne, wanda wannan ya zo haifar da tunani marar kyau a cikin samari, a ta yaɗa duk doka ta addini ya zama mata koma a bar ƙyama. Kuma malamai in suka yi magana cewa ai da'a ga shugabanni a ce musu masu goyon bayan azzalumai, malaman gwamnati da makamantan irin wannan abu, wanda wannan manhajin ya cutar da al'umma mummunar cutarwa, ya haifar mana da abubuwa da dama, harkokin abin da ya shafi Boko Haram ɗin da makamantansu, duk ai waɗannan abubuwan sun samu alaƙa da shi. Samari su tashi da rena hukuma da rena gwamnati, duk wannan baya cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita. Kuma abinda mafi yawan mutane suke kasa ganewa kamar da na ambata shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka tafi akan wannan karantarwar da tabi'ai da suka bi sahabbai akan wannan karantarwa da manya-manyan malamai a cikin atba'ut tabi'ina su Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da makamantansu da malaman da aka san su ne malaman musulunci Sufyanu Thauri, Sufyanu bin Uyayna da malamansu da ɗalibansu da suka zo baya can Ishaq bin Rahawayhi duka dai waɗannan Abdullahi bin Mubarak duk malaman da yake su aka sani aka ruwaito addinin musulunci daga bakinsu to ba su tafi zuwa ga wannan lamarin ba manhajan ku fahimci wannan abu a matsayin su karrara wa mutane manhaji a rubuta kuma ba su zama tare da waɗanda suka karkace suka fada da kuskure suka shiga cikin irin waɗannan hanyoyin to ba su ɗauko hanyoyin nasu sun yi endorsing ba a'a sai da suka faɗa karkar a yi ko da mutum ne mai bauta mai ibada mai ilimi in ya kuskure ya fada cikin wannan irin hanya to ba abinsa akan wannan hanyar wasu daga cikin tabi'ai sun bi abin nan ya sunansa Abdurrahman ibn al-Ash'ath a lokacin da ya fito ya tawaye ga su Hajjaj zamanin Abdul Malik ibn Marwan malaman zamanin sun goyi baya ne ko kome ba su goyi baya a matsayin su karrara cewa to shikenan duk irin wannan abun in ya auku ya jama'a mun ba ku izini ku rika fitowa ku yi tawaye babu wannan nan can koma cikin littattafan aqida ka karanto kutubul aqaid waɗanda aka ruwaito su daga malamai na salaf da suka rubuta da riwayoyi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda za a yi mu'amala da shugabanni babu wani malami da ya karrara a fito a yi tawaye a fito a yi tashin hankali a fito a yi juyin mulki to abinda na ce akan kasa ganewa shine sai ka ga ana tuhumar malamai masu karantar da irin wannan tsarin ana tuhumar su da cewa malaman gwamnati ne malaman kare azzalimai malaman kaza malaman kaza wanda duka irin wannan ban ji ba ko matsorata ko masu kwadayi ko malaman jinin haila haka ake cewa eh malaman jinin haila masu halattawa shugabanni abinda suke so duk waɗannan irin languages din an samu su ne sakamakon abubuwan da wasu a waɗannan zamanan suka rubuta irin su maududi su sayyid qutb wanda ya tasiri wa ya tajazzuri a cikin mutane wasu ba tare da sun sani ba musamman dai waɗanda ƴan muslim brothers suka ɗauko wanda duk inda aka je a ƙasashen da aka samu irin waɗannan matsaloli to za ku ga ta hannunsu waɗannan abun suka yaɗu a mun lura inda zancen ilimi za a yi ka ɗauko duk abin da za ka ɗauko maganganun malamai dai na da wanda na daɗin nan su ne ma suka rayu a zamanin fitina sosai to ka duba me suka ce to ala dawi ma zakaru wa qarraru to anan ya kamata ko ya wajaba ka ɗoran mutane da al'umma a kai amma ba ka tsako ka fito yanzu a matsayin kai ne mufakkir islami ka ajiye maganar Allah ka ajiye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sunanka mufakkir sunanka thinker philosopher intellectual ku ne kuka fi sanin zamaninku ku malamin ku daina karanto mana hadisan nan da ake hana tawayen nan ai akwai lokacin da zai zo da tawayen in ba shi aka yi ba za a zauna lafiya ba wa gaya maka maganganun nan na manzon Allah ne cewa kar a yi tawayen nan ba na wani bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa suna da alaka da wani zamanin da za a ce sun zama outdated ba sa aiki maganar sa ba haka take ba yayi umarni ai hakuri to in kana son bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da'a ga Allah da manzon Allah bisa wannan irin umarni da Allah ya bayar to lalle ka lazimci hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam ibnu timiya ba kuma manta ba ko a cikin minhajis sunna ya faɗa yana cewa fa innahu lam yu'raf ta'ifatun kharajat ala dhi sultani ba a san wata kungiya ba wata jama'a da ta yi tawaye ta ƙin da'a ga wani shugaba yace sai face abinda ta zo da shi na fasadi a'zamu min al-fasadi al-hasil sai face abinda suka zo da shi na fasadi da lalacewar lamari yafi girma sama da fasadin da su suke so su kawar wanda yake akwai shi garin a ture shugaba azzalimi yana zalunta talakawa yana kaza yana kaza to a tumbuke shi ya dauko makami ya kare rubun mutanen gari to da wannan da barin sa akan zaluncin sa alhali ana samun zaman lafiya yana muku maganin yan fashi yana maganin yan kaza yana kaza yana kaza yana da inda ake daura barayi yayi maganin su yayi kaza shi kuma yana zaluntar ku wanne ne fi sauki da a ce ya bar shugabancin a yi rikici a yi tashin hankali ku kacaccale wajen gida goma kowanne mai unguwa ko kowace unguwa a samu wani saurayi ya je ya tattara samarinsa da makamansu su ja gefe a yi ta faɗa a yi ta hayaniya ku je ku ga Afghanistan mai aka yi a wancan shekaru aka kacaccale ƙasa wannan ya fusginan wannan ya fusginan wannan ya fusginan da yawa daga cikin ku ba ku san wannan lamarin ba kuma duk me ya jawo irin waɗannan al'amura ne shi yasa wajibi a ilmantar da samari wannan hanyar ba daidai bace ka dawo ka lazumci hanyar da su Imam Maliku suka yi hakuri da ita hanyar da su Imam Shafi'i al-Imam Ash-Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal suka yi hakuri da ita ita ce masu shugabanci ku bar su da shugabancinsu ku duba fa ku gani shi mai shugabanci wallahi ko ubansa da ya haife shi in ya ja da shi akan mulki zai iya daura uban nan ko ya kashe shi haka ne ko ba ku karanta tarihi ba mutum nawa aka samu daga cikin ba wai zancen emperors na kafirai a cikin khalifofi na musulunci munaza a tsakanin wannan da wannan wannan da kaninsa wannan da kaza da kaza wannan ya ji mulki wani ya daga baya ya sake dawowa wannan ya garkame wannan ya daure shi a kurkuku shekara 30 a daure ya fito kuma wasu su goyi bayansa sai a je a yi wannan din juyin mulki sai a sake dawowa duk an yi wannan a tarihin musulunci da kuma duk yana cikin sababin komawa baya ga musulmi haɗin kai da haƙuri da juna da zaman lafiyar nan ya fi komai na sani akwai maganganu da wasu za su yi ta kawo wato ai yanayin yanzu ba iri ɗaya ba ne to ai ba yanayin mamu da ya fi cancantar mu ɗauki wannan manhajin irin wannan yanayin namu na fauda da rashin tsari duk wanda kuka yi haɗu da shi kuka yi wani abu na irin wannan hayaniyar ko revolution ɗin ko meye kai baka san daga ƙarshe wa kuka wa hidima ba kuma waye zai zo ya karɓe shugabancin ba kai ɗin ba ne ba shi ɗin ba ne ba kuma san waye ba an yi amfani da samari a ruguza musu ƙasa duk an yi waɗannan abubuwan a tarihi to ya kamata in an zo irin waɗannan munasabobi bayyana wa mutane cewa lalle waɗancan hanyoyi ba hanyoyi ne na shari'a ba hanyar shari'a ko littattafan shari'a in ka zo littafan shari'a ka karanta su kuma a bau'in malaman wannan zamanin ya suka yi mu'amala da wannan kuma ka gani fitintunin da ake yanzu sun bambanta da irin waɗancan ba su bambanta ba iri ɗaya ne don haka karka yaudaru kada kuma a yaudare ka hanyar fito na fito da gwamnatoci ba hanyar addinin musulunci ba ce an fahimci wannan yawwa ba maganar tsoro ba ce ba maganar kwaɗayi ba ce ko ba kuma maganar me ba maganar taimakawa azzalumai ba ce amma magana ce ta bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da shugabanni haka yace ai ayi hakuri ko da harkar sallafa ina ji na sha baku wannan misali al'amarin sallah ana sallah a masallaci a Iraki ko a Sham khalifan zamanin zai makara sallar azhar bai fito ba har akai wajen karfe 3 kuma shine liman shine khalifa mutane haka za a alwala a zauna a cikin masallaci ana jiran sa sai ya fito shine zai sallar kuma ga manyan malamai suna zaune da alƙalai ana ta jiran shugaba ya fito wani dan mai zafin kai daga cikin samari sai ya zabura zai miƙe sallar sai fita sai wani malami babba sai kama riga sai jawo shi zauna an hana saboda me yin hakan sabawa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a wannan majalin saboda zai nuna kana cikin ƴan tawaye wanda ba su yarda da shugabancin wannan shugaba ba duk an yi wannan a zamanin fa su khalifofi duk ka karanta tarihin malamai ka ji Imam Malik Shafi din duk a irin wannan fatarar suka rayu kuma haka suka yi hakuri da shugabannin zamanin su kuma idan kuka sani siyasa lamarin da ke cikin ta tintintini dabi'ar sa kenan ba canzawa yake ba dan haka shi yasa ka ga duk masu neman gyara a cikin al'umma in dai za su yi karatu su bi hanyar magabata to zaka ga ba sa cikin harkar siyasa ba sa cikin mene harkar siyasa ku kyale harkar siyasa da masu ita a ilmantar da mutane a dora su akan abinda za su bauta wa Allah da shi su haɗu da Allah su shiga aljanna a dora mutane akan abinda yake shi ne wannan ba kuma magana ce ta rashin wayewa rashin fahimtar zamani kamar masu yadda masu irin wannan zancen suke cewa duk abinda zaka faɗa ka faɗe shi da dalili da hujja da kuma cewa zaka iya kare shi kuma sannan abinda zai jawo maka na irin wannan ayaniyar kana da abinda zaka iya kare kanka a kansa wannan shine musulunci ya in wa musulmi in an ce ulul amri kamar da muka ambata anan to ana nufin shugabanni yawa su ne ashabu sha'an din su ne stakeholders dangane da siyasar al'umma da jagorancin al'umma masu gidan yari masu yan sanda masu makamai ko wanda a cikin su akwai wanda za a ce masa commander in chief shi zai ce sojoji su fito su kare ƙasa da masu kurkuku da makamancin wannan su ake nufi da kuma shugabanni malamai da za su karanta wa mutane dokar Allah to su ake nufi da mene ulil amri an fahimci abin yawa babban abin da ke cikin lamarin shine tabbatar da maslahar zaman lafiya in ka biyo context na abin da ya shafi democracy da waye duk na san akwai irin zantattuka da dama da zaka ji su suna damar to ku in kuna faɗin irin wannan shikenan yanzu an bar al'umma shikenan ai ta zalunta ta babu abin da zai faru shikenan sai mu zuba ido shikenan mu koma masallaci mai ta addu'a to komawa masallacin da addu'a hasara ce ai ba hasara bace ita wannan duniyar ya samari ko yawwa da ku nake ita wannan duniyar in ka kalle ta bisa hasken Qur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka fi fahimtar yadda za ka rayu cikin maslaha da dadi da alheri a cikin ta magana ce ta Allah shine Allah shine mahalicci Allah shi ya halicce mu yace mu zo wannan duniyar mu bauta masa haka ne kuma ya aiko manzanni da za su koya mana yadda za mu bauta masa manzannin nan sun zo kowa ya kawo sakonsa ka duba tarihin manzannin nan kowanne ya suka kare da mutanansa akwai wanda an bi shi 100 bisa 100 babu har namu manzon sallallahu alaihi wasallama ba 100 bisa 100 aka bi shi ba ƴan uwansa ma na jini su suka fara korarsa har ya bar garinsu to amma wannan faduwa ce gare shi za a ce a siyasance ya faɗi dama ba umarnin Allah shine annabawa su zo su kafa gwamnati ba. Na taba faɗin wannan zancen har wani bai ji daɗin sa ba. Umarnin Allah ba shine annabawa su zo su kafa gwamnati ba, umarnin Allah shine a sa mutane su bauta wa Allah, a sa mutane su yi da'a ga Allah. Duk wata siyasa, duk wani girma na Allah shine sama, to a bauta wa Allah shi kadai, kar a hada shi da kowa. Wannan shine umarnin abin da dukkan annaba suka zo da shi. Annabi Nuhu da yazo gurin mutanansa ya ja da su ne akan shugabanci, yace zai tura dattijan gari ya karbe shugabancin, shine shugaba. Da wannan ya fara, ba da wannan ya fara ba. Ani ibudullah ma lakum min ilahin ghayr, duk abin da suka zo suke fada wa mutane kenan. Da haka in mutum yana son ya ci nasara, ya koma ya bi hanyar annabawan nan, to anan nasara take. Yadda suka yi haka, duk wani reforma, wani mai da'awa, wani mai son gyara mutane, koma hanyar annabawa, za ka yi mamaki yadda za ka samu nasara. Ka yi ilimin, ilimi na gaske, amma in ka bar hanyar annabawa, kace dabarar kace za ta haifar da cin nasara, kuma kace politically, to za ka yi mamakin abin da zai biyo bayan tasarrufinka. Amma ka makale wa hanyar annabawa, za ka yi mamakin kuma irin yadda Allah zai taimake ka. Ina ce da mutanen Annabi Nuhun suka ƙi yarda da shi, saboda Allah ya tabbatar da shi ne Allah, kuma manzansa shi ne manzo, daga gare shi yake, saƙon kuma nasa ne. Ya tattara duniyar gaba ɗaya halaka ta saboda Annabi Nuhun da mutanensa aka tsayar da su. Ko ba haka bane? Annabi Ibrahim ya aka yi da shi da mutanensa, akan gwamnati ne ko akan me, akan maganar bautar gumaka ne a daina a zo a bauta wa Allah, suka kore shi daga garinsu. Duk annabawa saƙon da suka zo da shi daga Allah shi ne wannan. Shugabanci kuwa ko ka tsara ko kar a tsara, sai an yi shi, ka kutsa cikinsa, akwai abubuwa da za su biyo baya. Ka tsaya akan manhajin annabawa, za ka ga alherai masu yawa. Wannan in muna magana da malamai kenan, rabbaniyun, to su tsaya akan hanyar da annabawa suka tsaya akai. Wanda ya dora wa kansa ko shi activist ne, wane ne shi, waye ne shi, yan zanga-zanga da ɗaga placard da menene aje Abuja ai ta zage-zage, wannan kuma shi ja ma kansa abinda zai ja ma kansa. Don wa musulmi dai kullum shawara da muke baiwa samari a nesanci waɗannan irin hanyoyi, da zanga-zanga da tawaye da ɗaga takardu ba mu yadda ba, da rubuce-rubuce da zage-zage da cin mutunci, wannan ba hanyar annabawa bace, ba hanyar malamai bace, kuma wallahi ba hanyar matsorata bace. Hanyar matsoratan ita ce wannan, wanda mutum zai tawayen a biyo shi da bindiga ya gudu. Ko ba haka ba ne? Yawwa, za ka karku ya ɗauki wannan abu, kar a ɗauki wannan abu. Allah ya kyauta kullum irin wannan munasaba in ta zo, mukan ce muna roƙon Allah ya tsare mana ƙasarmu, ya batta cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu abubuwa da za a iya amfani da su a shigar da mutane zuwa ga irin wannan rikicin, baka san waɗanda suka kintso su ba. Can a wani wuri aka yi mitin ɗin, kai baka sani ba, aka yi karatu a kanka kai, cewa kana son irin wannan ruɗanin da hayaniyar, sai aka zaɓe ka, aka turo wani ya amfani da kai, kai baka sani ba, a ɗora ka akan wannan tafarkin, kuma a samu amfanin da za a samu, kai kuma ka ɗauki ashana, ka cinna wa ƙasarka. Wasu suna can suna dariya. Na yi ishara kwanaki akan zuwa ga abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe dangane da Arabiyyul Arabi. Ai, ina jin farkon darasinmu ne ko na biyu ko? Ko ba wannan tafsirin ba ne? Menene Arabiyyul Arabi? Zamanmu a Abuja ne kenan, ko ina tunawa. Arabiyyul Arabi da ake faɗi, me ye shi? Ko ba ku sani ba ma? Ni na ga alamar ma duk ba ku san ba me ake yi. To, alhamdulillah, wani abun ma rashin sanin sa alheri ne, amma kuma ran da yazo ya same ka akwai buƙatar ka koma zuwa ga wannan usul din, kada ka bari hayaniya da rudani ta fisge ka. Ba an yi zanga-zanga ba iri-iri a ƙasashen Larabawa, aka ruguza wajen ƙasashen Larabawa wajen guda shida a zamanin Obama ne ko? Wanda yana daga cikin sharrin abin da wannan mutumin ya yi a duniya, haɗin kai da irin waɗannan wurare ko irin waɗannan ‘yan zanga-zangar, su suka haɗa kai da su suka ziga samari ta hanyar aika saƙo ta Facebook. Aka yi amfani da Facebook ya yi aiki da Twitter a ce ku fito ƙarfe kaza a tsaya a wani fili a ce ana nan za a kwana shida, kwana goma, wata biyu, wata uku. Cewa sai shugaban ƙasa ya sauka, in ba haka mu ba za mu koma gida ba. A ƙasa kuma ana kawo musu abinci, wasu daga wasu embassies. Ana ta ɗauka kuma a jarida ko da gidajen talabijin suna ta yaɗawa. Kai ka ɗauka duniya ba abin da ake sai iya wannan. Ana ta yi musu addu'ar su ci nasara. Wasu suka faɗa har a huɗu gobe. Su hau huɗu ba suna cewa Allah ka taimaki samari masu kaza da kaza a ƙasa kaza. Wanda wannan abin ya haifar da rikici iri-iri. Tunisiya ta lalace, shugaban ƙasa ya gudu. Misira ta rikice. Ko? Yemen aka hargitse. Syria har yau. Libya babu. Duka suna ina yanzu. To duk sakamakon me? Wannan tawayen ne. A fita zanga-zanga, a ɗaga takardu, wallahi ba mu yarda ba. A samu samarin da dama ba su da abin da suka rasa. In sun mutu ma ba a rasa kowa ba. Dama ba karatu, ba aiki, ba fahimta, ba komai, ba manufa. Su hau titi a murƙushe su. A kashe mutum 300 lokaci guda zuwa haka 300 ta faɗi. Kuma a ɗauki jikin gaba ɗaya gawawwakin aje a binne su, ba wanda ya sani daga cikin iyayensu me ya faru. A haka kuma a haka abin ya ta tafiya daga wannan garin ya koma wannan gari. Ana ta taimaka musu har abin da ya faru ya faru abin da kuka sani. To waɗannan abubuwan malamai masu hankali masu sanin harkar shari'a sun rubuta waɗannan abubuwan tintintini yana nan cikin littattafan aƙida. Da mun gabata suka yi bayani a kansa da yadda aƙidar ahlus sunna take, aqidatu salafus salih akan waɗannan irin mas'aloli sanannen abu ne. Duk inda zaka je ba za ka samu wani malami ya jagoranci irin wannan tawayan a ce shine a gaba gashi ga rawanin sa jama'a ku fito. Malamai dai sanannu ba su aka sani da wannan ba. In ka ga mutum ko ya faɗa wannan to ya aje malinta ya shiga harkar siyasa. An gane wannan zancen? Yauwa, da aka samari kar ku bari a ɗora ku akan wannan tafarkin. Ku tsaya ku yi abin da zai amfane ku, ku a rayuwa ya amfani al'ummarku, karatunku, kasuwancinku, sana'arku, harkar rikicin siyasa kuma ku bar shi ga masu yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Zance dai akan wannan lamari yana da faɗi, kuma na san zama ɗaya ba zai ishe shi ba, amma babu laifi daga cikin muqaddimar tafsirin ayar ne, kuma har na fita zuwa ga wannan irin fita mai tsawo, mu koma zuwa ga abin da Malam Abdulrahman bin Nasir Sa'idi ya ambata dangane da wannan aya. Dama ɗaya gefe na ayar shine fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. In kun samu saɓani da jayayya a wani abu ko wanne irin abu ne, farudduhu ila Allah, to kuma da shi zuwa ga Allah, ma'ana a koma zuwa ga littafin Allah. Domin kun ga wannan umarnin yana nan a zamanin manzo Allah ko baya nan? Yana nan, tunda manzo Allah sama sun shi karanta wannan ayar. To idan an samu tanazu'i, an ga inda sahabbai suka zo gun manzo Allah suka ce masa ya rasulullah, to mu tafi gun Allah, gashi mun zo na rudduhu ila Allah, sabanin namu. Ana zuwa gun manzo Allah sana magana ta kare, zai karanta aya ya ce kaza ya ce kaza. Don haka ma'anar koma zuwa ga Allah shine me? littafin Allah tunda magana Allah tana tunda kaga wannan ayar ba zan ce wai tambihi bane ma ko ishara nassi ne kurukuru cewa Allah ya bar mana abubuwa biyu mu koma zuwa gare su ko ba haka bane inda tanazu'i haka ko an ce me abubuwa biyun nan Allah da manzon Allah me kuma me ake nufi da koma zuwa ga Allah alqur'ani alqur'ani yana nan kuma har kiyama shi ma wannan kuma ayat tana nuna mana ashe kenan qur'anin nan da yake hannun musulmi shine qur'anin gaske ba wanda mahdi aka ce ya boye yana can ba wanda ya rubuta shi sai ali wannan na ƙaryan na tasuniya ba shi bane wannan qur'ani mai izu 60 shine qur'anin gaske kuma shine za a yi aiki da shi har kiyama ta tashi tunda Allah ya ce fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah ma'ana ila kitabillah to wannan zamani ne da garanti cewa kitabullah yabqa ila qiyamis saati ko kuma ila rasul koma zuwa ga manzo me ake nufi koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shakhsihi fi hayatihi yayin da yake da rai aje gunsa ya rasulullahi mun samu sabani dangane da kaza da kaza me zaka ce to amma bayan mutuwarsa bayan rasuwarsa ina za a je ila sunnatihi zuwa ga sunnarsa wannan yana karfafa maka wajibcin aiki da alkitabu was sunna nassi ne wannan ba magana istinbati bane kurukuru yake kamar da malamai suka ambata zamu zo mu kara insha Allah bayani da sharhi a kansa sai Allah madauke shi in kuntum tu'minuna billahi sharadi ne wannan in dai kun kasance ku din masu imani ne da Allah da ranar karshe ranar da za a koma a tsiye ku a tambaye ku akan waɗannan al'amura in kun yadda da wannan ranar kun yadda da kuma Allah din gaske ne to abin da ya kamata ku yi kenan ba ku koma zuwa ga son zuciyar ku ba ku koma zuwa ga Allah ina Allah ya ce ai kaza ku duba ina manzon Allah ya ce ai kaza ku duba haka nan kuma wannan fi shay'in din zamu zo mu magana akan umuminta a kowanne babi babin siyasa babin fiqhu kuma sabanin tsakanin umara da umara ulama da ulama umara da ulama duka tsakanin shugabanni da shugabanni ko tsakanin shugabanni da malamai ko tsakanin malamai tsakanin su da juna kowanne irin sabani tsakanin mabiya da wanda ake bi tsakanin malamai da daliban su duk inda aka samu wani sabani fi shay'in to ya shigo cikin wannan shay'in din a masalan fiqhu ce masalan siyasa masalan abin da ya shafi aqida masalan tafsiri masalan karatun qur'ani masalan komai to a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin malamai akan su malam sa'idi yake cewa kuma amara bi ta'atihi sannan Allah ya umarni da da'arsa wa ta'ati rasulihi da da'ar manzansa duk mutumin da yake son imaninsa wajibi ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in everything a komai in dai akwai maganar manzon Allah to wallahi ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ka aje maganar manzon Allah ka bi ta wani mutum daban wanda wallahi bai kai shi daraja ba ka binciki imaninka da Allah din da ya aiko manzon Allah kuma ka binciki abin da kake da'awa na san annabi sallallahu alaihi wasallam in dai wani abu manzon Allah bai umarce ka da shi ba ko kuma ya umarce ka da wani abu ka ajiye shi ka kama na wani daban to ka binciki soyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wadhalika me ake nufi da wannan da'ar bimtithali amrihima ta hanyar biyayya ga umarnin su umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwajibi walmustahabbi wastinabi nahyihima umarnin nan na wajibi ko na mustahabbi kuma ka nesanci hanin su ma'ana hanin da Allah ya yi da hanin da manzon Allah ya yi Allah ya ce kaza kayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kayi Allah ya ce kul kai kaza ka bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul kai kaza ka bari to wannan shine abin da ake nufi wa amara bi ta'ati ulil amri kuma sai umarni da ayi da'a ga shugabanni wa hum alwulatu ala an-nasi su ne masu jibintar lamarin mutane, shugabanni masu jagoranci, shugabancin na umarni da hani, masu ‘yan doka, masu makami, minal umara'i wal hukami wal muftin, ga su ne sarakuna, su ne ke nufi da umara, wal hukam da masu hukunci, wal muftin da kuma masu fatawa, su da su ce ga abin da Allah ya ce, duk waɗannan ka haɗa su, su ake nufi da wato ulil amri, su ne shugabanni. Shi yasa kullum tafiyar shugabanni in ta tafi da malaman da za su ɗora su akan hanya, aka fi samun nasara. Domin wani abu ne da tilas Allah zai hukunci a kansa gobe kiyama, za a tambaye ka a matsayinka na shugaba. Tunda ko za a tambaye ka akan me za a tambaye ka, za a tambaye ka ne akan conduct ɗinka na shugabanci. Kayi abin da Allah ya ce, to in bai san abin da Allah ya ce din ba, waye zai shirye da shi ya nuna masa abin da Allah ya ce? To shi yasa ashe da malaman da su shugabannin su ake nufi da wulatul amri. Ana raba gari kuwa, to za ka ga matsala ta faru. To sai ce, fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim. Lamarin mutane ba zai miƙe ba, lamarinsu na addini ko lamarin duniya, sai idan akwai da'a ga shugabannin nan, da'a ga wannan malamai ɗin. Domin su za su faɗi ga su suka fahimci me Allah ya ce, me Allah ya ce a yi masa, me Allah ya ce kada a yi, kuma su za su gaya wa shugabanni ga yadda za ku yi, ga yadda za ku yi, ga yadda za ku yi. Walin qiyadi lahum, da kuma jawuwa zuwa ga su waɗannan shugabanni, ta'atan lillahi, yin hakan da'a ne ga Allah, wa radbatan fi ma indahu, da kuma kwaɗayin abin da ke wurin Allah, ba kwaɗayin abin da ke hannun su shugabanni ba. Wanda yake fahimtar alaƙar wato malamai ko da shugabanni ta ɓangaren kwaɗayi, da ɓangaren halatta musu abin da suke so, da ɓangaren goyon bayan zalunci, to nan bai fahimci wannan alaƙar ba. An gane? Bai fahimta ba. Don magana ce ta, shi yasa ake son malamin ya zama na Allah da gaske, mai tsoron Allah da gaske, ba mai kwaɗayin ba. Duk wani abu da yake sunansa kwaɗayi da neman abin duniya, to zaman lafiyar malami shi ne ya nisanci waɗannan abubuwa ne. Wannan shi zai tsare masa mutunci da daraja hatta a wurin mai shugabancin. Don mafi yawa mai shugabancin gani yake kama tsaye shi, kana kwaɗayin abin da ke hannunsa ne. Kana tsabtace kanka daga wannan abin da ke hannunsa, za ka ga mutunci da daraja. Amma daga ka nuna kana da kwaɗayin abin duniya, to shi kenan. Sai ka zama tool ɗin da za a yi amfani da shi wajen abin da bai dace ba. Kuma sai ka zama ka ci amanar al'umma. Allah ya tsare mu. Sai ce, walakin bi sharti Allah ya amuru bi ma'asiyatillah. Amma da'ar da za a yi wa shugabannin nan ta zama da sharaɗin kada ya zama umarni suka yi da a saɓa wa Allah. In umarni da suka yi su shugabanni na shi ne ku saɓa wa Allah, to kada ku yi. In Allah ya kai mu gobe, za mu tattauna a kan irin umarnin da shugabanni suke bayarwa. Insha Allah ta'ala, in ko na manta ku tuna mu. Yawwa, yadda malamai suka kasa umarnin shugabanni zai iya zama kaza, zai iya zama kaza, zai iya zama kaza. In ya zama kaza ya za'i, in ya zama kaza ya za'i, in ya zama kaza kuma ya za'i. Insha Allah, Allah ya kai mu gobe. Allah kuma ya ba mu ikon yin abin da yake shine daidai kuma shine gaskiya. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya tabbatar da mu da ku a kansa. Abin da yake kuskure ne, Allah ya gafarta mana. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.